الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البداء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا تنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار شروقه. اما بعد اموا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اقول لك الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما يوان ديرايا مزوى وانا يمشي بي البكا يمشي الاربا biyar ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 6 ga watan Afrilu shekara 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewar da zikrawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta ajiyar sami kanta wacce take yolani ar adamawa domin shi gaba da kokarin fahimta littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watan Alkur'ani na cikin wannan wata mai albarka domin mu samu kalala da albarka da alkhairai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa a wannan wata mai albarka. Ya Allah, ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka, ba abin da ya haɗa mu sai kokarin jin abubuwan da maganganunka suka kunsa na sakonni masu daraja da muhimmanci. Allah, muna roƙonka ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja. Allah, ba dukkanmu ba. Allah, mu bayinka ne masu tsananin tsayin rahamarka da jin kanka. Rahamarka da jin kanka ba su da farko ba su da ƙarshe. Allah, ka lullube mu da rahamarka. Allah, kar ka bar wani a cikinmu wanda yake nan ko mai kallo ko mai sauraro face sai ka lullube shi da wannan rahama da jin kai. Ya Allah, Allah ya ƙara haɗa mu da ɗan uwanmu da abokananmu da iyayenmu da shugabanninmu wanda a har kullum muke mai girma suna addu'a ta alkhairi a bisa yadda yake harta ko yake kwaɗayin zamantar wannan majalisi da ƙara mana ƙwarin gwiwa saboda duk lokacin da jagorori suke halartar wannan alkhairi to wanda yake kasa da su zai ga to idan manya masu jagoranci da mulki za su bar abin da suke yi su halarci majalisin ilimi to shi ashe bi da wata hujja kenan bi da wani hujiri. Abu na biyu a cikin irin wannan halarta na jagorori akwai tabbatar da cewa al'umma ya kamata a ɓangaren addini da alaƙarta da Allah manufarsa kuma guda ɗaya ce. Da wanda yake jagora da wanda ake jagoranci mace da namiji kowa manufar kama ɗaya ce. Ya za a yi mu kuli tare mu tsira tare ya za a yi mu kai zuwa ga saman yardar Allah da rahamarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a wannan jiha. Mai girma kuna Allah ya ƙarfafe ka da kai da tawaga da waɗanda suke mara maka baya. Allah ya ba da gudunmawa da taimako. Kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da yawa bari mu waiwayi biyu ko uku. Wannan yake cewa Allah gafarta malam amin dita Allah gafarta malam ta zama ba addu'a ba ana faɗa ne kawai na girmamawa. Ina ga wanda ya ce wanda ya zo bin jam'i sai ya samu an yi raka'a biyu sai liman ya tago sai ya bi sauran raka'a biyun bayan liman ya yi ta sama sai ya yi raka'a biyu amma amman fatiha kawai yayi ba wani sura ba. Wannan tashi da muhimmanci saboda alakar sallah, sannan abu na biyu saboda ana yawan kuskure a wajen biyan sallah tsakani da Allah rama sallah. Idan mutum ya zo misali ya zo ya tarar ana sallar magariba sai ya samu raka'a daya, kaga yanzu raka'a biyu sun kubuce masa, to idan ya tashi biyan sai ya kawo fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tafiya ya samu raka'a biyu kenan, sai ya tashi sai ya kawo fatiha a sarfe ya cike sallar magaribarsa kenan. Idan kuma irin yanayin yadda ya tambaya ne, mutum ne ya tsaitar ana sallar isha amma an yi raka'a biyu, sura raka'a biyu kenan, a sojin da ake kaga fatiha da sura ne, fatiha da sura aka gabatar, sannan liman ya yi fatiha fatiha a sarfe, to shi da ya zo ya tarar da fatiha fatiha ne a sarfe, to idan ya tashi zai biya ne ya tashi ya yi fatiha fatiha a sarfe. Zai yi la'akari da fatiha fatiha da ya samu liman ita ce fatiha da surarsa ta farko, mun fahimta, ba zai samu raka'a daya a sallar isha idan ya tashi zai biya ya zai ya samu raka'a daya kawai in ya tashi da zaka lafiya, in ya tashi ce kawo fatiha da sura a bayyane sai ya tafiya kaga an samu biyu kenan, sai ya tashi ya kawo fatiha fatiha a asirce, mun fahimta, ba mutum zai la'akari da cewa abin da ya rasa shi zai biya ba, a'a ba haka ake yi ba, sai kana ginawa ne daga abin da ka samu, abin da ka samu shi ne na farkon ka, mun fahimta, shirin wannan ne har malamai za ku ji suna cewa zai hukuncin wanda ya yi ya uku a sallah. To mun ba su fahimta ba sai ka ɗauka sallah shi ne wanda ya ce ya uku a sallah shi ne misali wanda ya zo ya tarar liman ya yi raka'a daya a magari ya rasa raka'a daya, to ya yi tafiya da liman guda ɗaya misali, sannan ya tashi ya kawo raka'a daya ya zauna ya yi tafiya kaga an samu tafiya biyu, sannan ya tashi ya kawo raka'a ya yi asirce an samu tafiya uku, kuma sallah haka ya kamata a kasance. Wannan yana da alaƙa da hadisin manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fama fatikum fama atakum fa sallu wa ma fatikum fa atimmu. Wasu suna rubuwa da riwayoyin fakugu kudiya, to asali a larabci har larabcin Qur'ani ba duk inda amma ya zo bane ana nufin biya bane, ba qabaitu musallata ba in kuke biya ba, in aka gama ba qabaitu manasikakum ba in kuke biya, in kuke cika kuke gama. Tambayar ta biyu ya ce Allah ka farta mana, ni mutum ne da ya gamu da wani ciwo, Allah ya baka lafiya, Allah ya kara mana lafiya gaba daya. Sai yayi okay, ya ce ne mutum ne ya kamu da wani ciwo sai ya yi sallah raka'a biyu, ya roƙi Allah ya ce idan Allah ya yaye mishi ciwon ya yi alkawarin zai bar abubuwan da yake yi, sai Allah ya yaye mishi ciwon daga baya sai ya karya alkawarin da ya yi ma Allah, menene hukuncin wannan mutumin? Wani lokaci jama'a irin waɗannan tambayoyin ana dariya, amma ni irin waɗannan mutanen suna bange ne saboda suna fata abin da ke cikin zuciyarsu, ya rika bayyana kamar in ka zo tambaya kamar in ka ji ganin likita ne, duk wanda yake jin nauyin bayani a gaban likita ya kwana da ciwo, amma haka ba in ko surikin ka ne likita in ka ji bayani na ka yi ba haka ba, to balantana abin da ya shafi addini abinda ke cikin alaƙar ta da Allah. Asali alwashi jama'a annazir kenan, ba wani abun gajewa ba ne da yawa addinance, saboda abu ne da yake nuna kamar kama Allah sharadi sai an maka sannan kai, amma abinda yake burgewa in ka yi alwashin ka cika wannan shi abun burgewa ne, amma asalin yin alwashin ba wani kayan gabas ba ne. Ƙarfin daren in ka auna shi ɓangaren lada, amma cika alkawarin idan an yi, to wannan shi kuma abu ne mai kyau. Shi yasa Allah ya ce yufuna binnadri, bai ce yanzuruna ba, bai ce suna yin alwashi ba, suna cika alwashi idan sun yi. Saboda cika alwashin shi ne abin da ya kamata, cika ka riga ka yi, amma ba ana so ka yi ta alwashi ba ne. Ana so ne alaƙar ka da Allah, bawan Allah, ka gina ka a kan Allah yana son a yi kaza, ya Allah na yarda zan yi. Allah ya ce a yi gabas na yi ba tare da neman hujja ba, tare da neman dalili ba. Ɓangaren me yasa zan yi kaza, in dai Allah ya ce a yi kawai zan yi. Amma in mutum ya ce to Allah idan aka yi masa kaza ni ma zan yi kaza, to ya koma from a materialistic point of view kenan, ya ce kalan abin in an mai ya yi, in an mai ya yi, to ba ka abin yake ba. Shi ya sa wasu yasin malamai suke cewa ai alwashi ko bakance kyauta ce ta marowata. Ma'ana marowaci ne ya rasa yadda zai yi ya kyautan, amma yana so ya kyautan, sai ya ce to shi ma in an mai shi ma zai yi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, malamanmu sun tarbiyyantar da mu a kan cewa kada ka saba da cewa, kada ka saba da yi ma Allah alkawarin cewa ya Allah in nan aka yi min kaza ba zan ƙara yin kaza ba. Saboda idan ka yi alkawarin an rubuta, ba a ce ka yi alkawarin ba. Amma da zarar ka yi yanzu na wuyanka, in ka karya kuma za a kama ka da shi. Me ya kamata? Allah ya ce bai san kaza, ya Allah na tuba na daina. Idan aka samu asiri ka ƙara komawa, sai ka ƙara dawowa, ya Allah na ƙara ɗan taɓa, ya Allah na dawo a yi afuwa. Mun fahimta, in aka ƙara yi haka, musamman da hadisin Mansura sallallahu alaihi wasallam, wanda al-hadisul qudsi ya ruwaito, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bawana ya yi zunubi, da ya yi zunubi sai ya tuno da girman Allah, ya tuno da tsayuwarsa a gaban Allah, sai ya zo ya zube a gaban Allah ya ce ya Allah asabtu dhanbi faghfirli, ya Allah na yi zunubi, na yi abinda ba ka so Allah ka gafarta mu. Sai Allah ya ce a'alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu dhanba wa yaghfiru yanzu dama wannan bawan nawa da ya yi aikin zunubin nan, aikin asha, ya san akwai ubangijin da zai yake yake gafara, sannan kuma in bai yi gafara ba zai kama bai bawa da zunubi. Tun da har ya zauna da wannan filin din, da wannan sanin, to Allah ya ce sai ya ce wa mala'iku ku shaida cewa na gafarta masa. Allah ne mai abu. Amma matsalar kai yanzu ba za ka ce in ka bari ka tara tun da baka san an yi gafara ba, kuma ka ba a yi ba. Bayan wani lokaci sai bawan nan sai ya ƙara kankamo wani laifin, sai zuciyarsa ta soso, ya ƙara jin cewa bai kyauta ba, sai ya ƙara dawowa, ya Allah gani na dawo, ni ne zai jiya nan ka kaza, to na ƙara yi ya Allah, Allah kai mun gafara, Allah kai mun kaza, Allah kai mun kaza. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle shi da idan rahama, sai ya ce a alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'fu bi, yanzu bawan nan na wada ma ya san akwai ubangijin da yana nan yana jiran bayi, idan sun saba masa suka nemi gafara zai musu gafara, sannan kuma idan bai yi gafara ba zai kama su da shi laifin wannan zunubin, to ku shaida cewa na masa gafara. Sai can sai ya ƙara hutawa cikin fitarorin rayuwa, can wani lokaci sai ya ƙara murkino wani kinkime mai laifin, sai zuciyar ta ƙara sosuwa bayan ya gama bai kyauta ba, kaza da kaza, sai ya ji ba daɗi, sai ya ƙara dawowa wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sujadarsa ko a addu'arsa, sai ya nadama, sai ce ya Allah ga abinda na yi, ga abinda na yi, ya Allah ta yi min gafara. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaita wancan lafazi mai daraja, yanzu bawan nan dama ya san akwai ubangiji mai gafara, mai kaza mai kaza. to daga nan sai a masa stamp na gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce daga yanzu ba wannan ya je da abun da ya ga dama an masa gafara abun da yake nan cikin wannan hadisin saboda abuwa guda biyu abu na farko kada ka sama kanka shinge cewa ya Allah daga yau in an yi kaza zan kara kaza ba in nayi kaza kuma to ai mun kaza rahamar Allah da jin kanka duk ta wuce wannan kayi nadama akan abin da kai tare da kudircewa a zuciyarka kyakkyawar kudircewa ba za ka kare yi ba amma ba kai alƙawari cewa ya Allah gashi gashi amma in an mun kaza na samu kaza to zan yi kaza ko ba zan kara kaza ba dalili na biyu da yasa na ambaci wannan hadisi mu gane girman rahamar Allah da yalwar tausayin sa da jin kanta da kasancewar ko tabbatar da cewa kofofin rahama a buɗe suke ba wanda zai makansa ruwa kaman wanda ya san kofofin nan a buɗe suke kuma ya kasa tsaka hannu ya nemi gafarar Allah akan zunubansa amma kuma wannan ba yana nufin cewa mutum ya saki jiki ai Allah Zabur Rahim ne kawai kuma ya ta abin da ya ga dama ba inda matsala take ita ce eh rahama tabbas ce Allah ya kafanta da rahama amma kai a karan kanka akan zunubi kaza kana da namuni da shawaran cewa in kai za a maka gafara baka sani ba to da haka kai ka shuka alkhairi kai ta neman gafara haka haka Allah lokacin ne yake ka bayyana maka abin da aka yi maka gafara a kai da abin da kuma kila akwai dan damuwa so yace daga baya sai aka yaye masa ciwo bayan nan ya kashe alkawari wannan wata jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana jarraban bawa da alkhairi ko da aka sun haka asali ciwon da aka jarrabe shi da shi jarrabawa ce to wannan abin da yi wata jarrabawa ce kuma duk din a gaya mutum zai yi idan mutum ya samu kansa a halin jarrabawa ta ciwo ko wani kunci ko wani abin nan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sun koyar da mu yadda ake roƙon Allah ake neman yayewar matsala to kai irin wannan kai koyi da su ba tare da aura ma kanka wani nauyin da kila ba lallai ka iya aiwatar da shi ba wannan tambayar ta yi tsawo karanta ta ma feji ɗaya ne ta ba lokaci maybe sai gobe insha Allah sannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam tambayar ta ita ce menene hukuncin wanda yake azumi ya ɗauka sai kuma ya ɗauki abun mutum ba tare da sanin shi ba menene hukuncinsa tambaya ta biyu menene hukuncin wanda mahaifiyarsa take magana in kai magana daya sai yayi magana bakwai rubutun nashi dai bai fito ba amma in na fahimce shi wanda ya shafi dan kai na farko wanda yake ibadar azumi kuma a hannunsa bai kame daga taɓa aiki ko dukiyoyin wasu ba wannan sai a yi masa nasiha ya ji tsoron Allah ya fahimci makasudi ko manufar azumi daga cikin manya-manyan manufofin azumi kamar yadda muka ambata a koya ma mutum kamewa a kan ga abin da yake halas ne yanzu ka yadda ka kame to ina ga abin da asalinsa haram ne ta shi shi ya fi kamata mutum ya kame daga taɓa shi na biyu abin da ya shafi mahaifiyar da in ci magana ɗaya shi kafin ta kara ya yi bakwai to kila ba ta da saurin magana to in ba ta da saurin magana maganar da ake tattaunawa kuma akwai buƙatar ya yi bayani ba lallai maganar da yake yi ta zama rashin ladabi ko abin nan ba yana da alaƙa da mawkifi situation da yanayi akwai lokacin da kake magana da iyaye abin da ya kamata lokacin shi ne shiru da kyakkyawan sauraro da za su dama su abin nan akwai lokacin da tambaya ce ana buƙatar bayani to kuma shi yana daga cikin kyautatawa da biyayya ka yi bayanin abin da ya kamata ka fada, amma dai yanayi shi ke kusance abinda yake daidai ko ba daidai ba, wallahu ta'ala ala wala. Na'am, muna ayar mu ta 46 suratul Nur. Laqad anzalna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
Wannan ayar ta 46 cikin suratul Nur tana daga cikin ayoyin da suke dauke da haske na musamman wanda aka kasance a cikin wannan surar mai albarka, suratu An-Nur. Allah ya ce, laqad anzalna, wallahi ko shakka babu tabbas, mun inji Allah, lokacin da yake nuna isa da kasaita da buwaya da saukakuwa da fifiko a cikin mai sauraro, tabbas mun saukar da wasu ayoyi na musamman, ayoyi masu daraja, ayoyi masu ɗauki da wasu saƙonni wanda ba wata maganar da ta cika ɗaukan irin waɗannan saƙonni. Me ya cikin waɗannan ayoyin? Mubayyina, masu fayyace zance, masu bayyana shari'a, masu bayyana hukunce-hukunce, ko kuma su ayoyin mubayyana an kyautata su, an inganta su, an saskanta saƙonni masu tsada a cikinsu. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙen tafarki. Abin tambaya na farko a nan shi ne, me ake nufi da shiriya a nan? Wallahu yahdi man yasha'u, Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙen tafarki. Wasu daga cikin malaman Qur'ani suka ce, al-hidaya, ma'ana shiriya, idan ta zo a Qur'ani ya kamata ne a fassara ta da yaƙi da tsirin gwanan inda ita wannan kafar ta shiriya ta samu kanta. A nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan ayoyin Qur'ani da hasken da suke bunsa da manya-manyan saƙonnin da suke cikinsu. Sai Allah ya ce yana shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙen tafarki. Sai suka ce, to shiryarwar da ake nufi a nan shiryar da zuciyar bawa zuwa ga fahimtar ma'anonin ayoyin Qur'ani da tasirantuwa da su. Kaga yana da alaƙa da siyakin, saboda a baya ana magana a kan ayoyin Qur'ani. Wannan da Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin baya na shekarar da ta wuce muka bayani akan Allahu nuru samawati wal ard, masalu nuri kamithlin fiha misbah, wal misbah fi zujajatin zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamtassu nar nurun ala nur. Sai Allah ya ce yahdillahu, kaga yahdi hidaya, Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga haskensa. To wace ce shiryarwa ake nufi a nan? Ita ma sai ka ce shiryarwa zuwa ga hasken Allah na tauhidi da kuma hasken da fitra take samarwa a cikin zuciya, ma'ana asalin halittan da Allah ya matan Adam, na tabbatar da kaɗaituwar Allah da tabbatar da cewa shi kai ya cancanta a bauta masa. Ina fata mun gane. Sannan suka iya makalmar fassara ta gaba ɗaya, ka ce shiryarwa da ake nufi a nan Allah yana shiryar da bawa zuwa ga miƙaƙƙen tafarki, saboda haka duk wani abin da sunan shi shiriya shi ake nufi. To amma dai daga cikin shiryarwar da Allah zai ma bawa shi ne ake bishe ke fahimci Qur'ani a haskatu da hasken shi. Daga dai an ƙara dawowa zuwa fassarar farko. Menene siratul mustaqim? Kullum a sallarmu muna roƙon Allah, ihdina siratul mustaqim, ihdina siratul mustaqim, Allah ta shiryar da mu hanya madaidaiciya, miƙaƙƙiyar hanya ko muke maimaitawa, miƙaƙƙiyar hanya ko siratul mustaqim. Malamai sun ambaci ma'anoni da yawa waɗanda suke bayyana me ake nufi. Wasu suka ce siratul mustaqim ana nufin Qur'ani, saboda duk wata kiriya da wata miƙiyar hanya ai an ga bayani ta a cikin Qur'ani. Wasu as-siratul mustaqim ana nufin sallah ne. Wasu as-siratul mustaqim ana nufin sunnatul mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Wasu suke as-siratul mustaqim ana nufin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana kana roƙon Allah ya Allah ka shiryar da ni in hau farkin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yadda ya koyar a matsayinsa na kudin da tsada wanda ka aiko. Wata kuma suka ce duka waɗannan duk shi ne as-siratul mustaqim, wanda wannan ita ce ma'anar tafi fasarar da tafi zama daidai da Qur'ani da sallah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun rahmar Allah da yardarsa, duka waɗannan su ake nufi da as-siratul mustaqim. Akwai wata magana da Ibn al-Qayyim rahimahullah, magana mai muhimmanci mai tsada wacce ya ambace ta cikin littafinsa Bidayatul Qawaid, wanda ina ganin akwai buƙatar mu karanta wani ɓangare daga ciki. Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa al-qawlul jami' fi tafsirin as-siratul mustaqim huwa tariqan ladhi naqabahu Allahu li'ibadihi 'ala al-sinati rusulihi. Cewa dunkulalliyar magana wacce ta tattara duk wani abin da kake bukata ka tsaurara ta fahimta a kan ma'anar as-siratul mustaqim shi ne a ce miƙaƙƙiyar hanya ko madaidaicin tafarki shi ne hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa bayinsa a bisa harshen annabawansa, sannan Allah ya sanya wannan hanyar shi ne musul li'ibadihi ilayhi, ce hanya ɗaya za ta kai bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne ma'anar as-siratul mustaqim, hanyar da Allah ya shimfiɗa bisa harshen annabawansa. Su suka zo suka nuna cewa ga hanya, Allah wani ne zai zo ya ce to ba miƙaƙƙiyar hanya ba, a ganta miƙaƙƙiyar hanya, amma kuma annabawan Allah ƙarƙafu su bi da cewa ita ce hanyar da za ta kai mu zuwa ga kullewa da samun rahmar Allah. Sannan kuma hanyar kasance cikakke ɗaya tilo wacce za ta kai mu, to wannan ita ce ma'anar as-siratul mustaqim. Ta yaya za a tabbatar kan wannan hanyar? Ya ce ta ɓangaren ifraduhu bil'ubudiyya wa ifradu rusulihi bita'a, a tsarkake ibada ga Allah shi kaɗai za a bauta masa, sannan bayinsa annabawa masu daraja su zama su kaɗai za a yi musu biyayya makauniyar biyayya, in suka ce a nan kawai za a yi. Malam ya ce wa huwa mazmunu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. In ka ji an ce la ilaha illallah muhammadan rasulullah, ai abinda ake nufi kenan. Sai ya ce cikin ma'anonin wannan maganar ita ce an tuhibba Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbik, ka so Allah so na gaskiya da zuciyarka, sannan kuma ka yarda da shi a matsayin wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai, sannan ka raya zuciyarka da yi masa biyayya da ƙaunarsa. Malam ya ce wa hadha huwa al-huda wa dinul haqq wa ma'rifatul haqq wal amal bihi, yace wannan ita ce shiriyar gaskiya, ita ce hanya mai gaskiya, kuma wannan shi ne addinin gaskiya. Sanin wannan, in ji malam ya ce shi ne sanin abinda annabawa suka zo da shi a matsayinsu na jakadu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Babban saƙo a nan shi ne mu fahimci cewa roƙon da kake ma Allah cewa Allah ya shiryar da kai miƙaƙƙiyar hanya a cikin sallar da a Fatiha misali, wannan a'zamu du'a, ma'ana mafi darajar addu'a kenan kake roƙo. Saboda duk wani alkhairin da za ka samu idan ka koma ga Allah, ba yadda za a yi ka same shi sai an samu shiriwa da bincin bakin da Allah da manzansa suke so. Allah subhanahu wa ta'ala yake wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarkin daidai da tafarki mai kacce. Wasu daga cikin mutane suna cika hujja da irin waɗannan ayoyin, sai su ce a gashi Allah ya ce yana shiryar da wanda ya so to shi da bai shiri ba Allah ne bai so ba kamfanin ka sace inda Allah ya so aika ya shiryu za ki ga wani yana wani abin da ba daidai ba ke masa nasiha ka ta hankalin sai ya ce a ai abin din nan Allah ne idan Allah ya so zai bari sai ya ce maka haka sai ka ce a wannan magana da kake yi tabba ba haka ba me yasa ba za ka tsaya a kan titi ka ce idan Allah ya so zan tsira ba idan Allah ya so mota ba ta bige shi za ki bige shi ba me yasa ba za ki haka ba babin halatta da Allah ta ce haka me yasa ba za ka daura yatsan ka cikin wuta ka ce idan Allah ya so za ka kona ni za ka kona ni in Allah bai so ba za ka kona ni kuma wannan maganar magana ce wacce take kama da maganganun ɗan jahiliya period wanda suke yi a da na mushrikai sai ce dausha Allahumma asatna wala aba'una wala hadamna min dunihi min shay fa Allah ya so ba za su shirka ba iyayensu ma ba za su shirka ba sai Allah ya ce kadhalika dama jiya da shekaran jiya ma kafin waɗanda suka zo kafin su abinda suka faɗa kenan kuma suka dinga kiyata manzancin annabawa dan wuta Allah ya kare mu su ma idan suka yi harba da wuta suka samu kansu a halin nadama su ma za su rika faɗan cin wannan maganganun aw taqula law anna allaha hadani la kuntu min al muttaqin sai su ce da Allah ya shirye su ya shirye da su ai da sun fi kowa tsoron Allah amma Allah ne bai shirye da su ba shi ya sa ba su ga hanyar shirya ba to amma kuma a wutan suwala yau da kansu za su yi shirya su tabbatar da cewa manzannai sun zo musu kuma sun ga hanyar shari'a su ne suka shirya su ne suka kidi أكاد التميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير إذا أنت ورجع تاشكي موتا ملائكو تسعك تنبيز ويكو يا أخي كوكا بني فوكش بوتا ألم يأتكم نذير من سنى ما تشكي جديد إذا أنت سومك وان sai su yi fadisi da kakakka kuma haka ne sai su ce kasa a nana biyu ranar babu karya sai su ce tabbas masu gadi sun so mana amma me ya faru a kuna sai suka karyata wa kulna suka ce mana zarar su mai dai suka ce ba abin da Allah ya aiko duka waɗannan annabawan da ake faɗa cikin shafa labarin su ne a yanzu ya shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin dan mutum shi ne da mummunar shaida cewa ki imani ba kuma ba su ni kauya ga Allah subhanahu wataala kuma anan wanda shi so ya rubuta wannan magana an sa zaka bashi shi an ce wanda shi so ya ce maka na Allah ne mun yi mun ba da fata a hankali to amma a shari'ance za ya bashi amsa ya ce dan Allah ya so kika ya zama mai imani kun din na Allah ne sai abun din na Allah ne amma ba yadda kake nufi ba abinda za a baki amsa da shi shine sai a ce shari'a kala hudu ce shari'a kala hudu ce akwai al-jinayatul amma shari'a ta kowa da kowa gaman miye shari'a me ake nufi da shari'a anan ita ce shari'ar da za ka gane kaituwar Allah shiriyar da za ta taimake ka wajen fahimtar abin da yake daidai wannan irin wannan shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa kisa Allah yake sabbi hisma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa huwa walladhi qaddara fa hada sai aka ambata abubuwa guda hudu aka ambata al-khalqu alladhi khalaqa alladhi khalaqa sai aka ambaci a tsuya dinne da al'amura sai aka ambaci wanda ke tsara ya kaddara abubuwa sannan kuma fahada sai aka ambaci alhidaya wannan abubuwa guda hudu suna nan ta ranar farko ba ta canza sai dai mutum ya kasance ya yi imani ya kasance ya yi miƙa wuya ga Allah kowace ka tabbatar maka da cewa kowa yana da irin wannan shari'a shi yasa a cikin Qur'ani zaka ji ana baka labarin cewa duwatsu suna ma Allah tasbihi tsuntsaye suna ma Allah tasbihi mai da kasai su tasbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihim wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura kowa yana ma Allah tasbihi me yasa kike wannan tasbihi saboda kowa ya ce cewa shi kike tasbihi ta masa to dute kobi kika gano shi sai Allah ya baka hankali da hankali sai kika kasu ganowa ba ka hujja shari'a ta biyu ita ce hidayatul dilala wal bayan wal irshad shari'ar a kama hannunka a jinka a ce maka ga inda za ka bi ita ce karka da kunnuwanka a yi maka bayanin hanyoyin shari'a wannan aikin shi ne aikin da annabawa suka yi shi ne abinda Allah yake nufi da ya ce wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratil ladhi tahdilahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur Allah ya ce wallahi kai Muhammad kana shiryar da mutane zuwa miƙaƙƙiyar hanya shi ne ta wace hanya yake shiryarwa min haythul bayan wal irshad kun wata hanyar da za ta taimake mu magana kaɗai sauran Allah da magana cewa Allah shi kaɗai ya tantance a kota mata manzon rahama ta salam bai koya komai ba ya yi bayani to kai tun nan kuma kana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yanke maka ungir an yanke maka hanzari shi yasa Abdullahi bin Mas'ud ya rawaita daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda yake ba da uzuri yake daga ma mutane kafa kamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsananin tausayinsa da jin kansa Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa da jin kansa sun wuce a kama mutum da laifi laifin da shi ba ya masa bayani ba a kama shi a tsabtar da shi bayan an san cewa ba a nuna masa hanyar da za ta kai shi zuwa ga fahimtar Allah ba Allah ba ya haka shi yasa din ma a taimake ka sai aka baka hankali aka baka hangen nesa aka baka tunani me yasa domin taimake ka wajen gano hanyar da take ita ce hanya madaidaiciya to daga cikin kadarin Allah jama'a da tausayinsa da rahamarsa idan aka jarrabu mutum aka cire masa hankali ana kama shi da laifi ba za a kama shi da laifi saboda bai da hankali wa anil majnun hatta yufiq an dauke alƙalami bacci ma da kake lokacin ba hankali tare da mutum an cire mutum alƙalami an dauke ke alƙalami da rubutu a kan mutum saboda yanzu a halin da yake ciki san abin da yake yi ba yaro mallaki hankalinsa ba shi ma an dauke ke rubutu a kan shi an dauke rubutu a kan shi mahaukaci wanda ke da hankali shi ma ba za a kama shi da laifin haukansa ba sai in shi ne ya sanadiyar ta hanyar shaye-shaye ya zama shakarar shafi kai wannan kuma wani abu ne da ba to wanda ya ɗauke kama mutum da laifi saboda yana bacci saboda yaro ne shi saboda bai da hankali suna ganin zai kama wanda kuma yake bai da yana da hujja misali a wajen Allah na bai samu kako ba bai fahimta ba sai kaza ba a fahimtar da shi ba za a kama shi da shi amma yau ne za a kama ka da wannan da hanyar da ya kamata ka bi kana ji kana jini ka gibi manzancin annabawa ya zo ma mutum ya gibi an yi karatu an yi wa'azi mutum ya gibi to babu shakka Allah subhanahu wataala zai kawo mutum da laifin rashin miƙa wuya irin wannan rahamar ta Allah da tausayi hatta gangaro da mara lafiya a wani babin wanda yake makaho ne a inda ake buƙatar a yi wani aikin da ake buƙatar gido aiki da ake buƙatar karkashi wani gudu ne Allah ya ɗauke masa wajen yaƙi da sauransu bai da ita ala abu aka wala ala almarda ko? Haka nan abin wala ala al a'raji wala ala al-marid haraj duka an dauke kama duka laifin cewa ba su yi abin da an san cewa ba za su iya ba saboda yanayin jikinsu. Irin wannan shiriyar idan aka same ta mutum ya gidi to tabbas Allah zai kama shi. Shine abinda Allah ya bada labari a kan Samudawa ya ce wa amma Samudu fahadainahu fahabbul ama ala al-huda fa'akhadhahum sa'iqatul azabi al-huni bima kanu yaktubun. Mun shiryar da su, mun ba su kwakwalwa da tunani domin su gane hanyar gaskiya, amma sai suka fifita hanyar bata, saboda haka sai ƙarshensu ya zama mummunan ƙarshe. Shiriya ta kuwa ita ce hidayatul tawfiq wal ilham wal ma'una. Shiriya ta musamman wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake zaɓen wata daga cikin bayinsa sai ya ba su kyautar wannan shiriya. Amma kuma ita wannan shiriyar da Allah yake ba da kyautanta ba a ba da ita sai an samu shiriyar farko da shiriya ta biyu. Sai ka yarda da kaɗaituwar Allah, ka yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yarda da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne, kai imani, kai amfani da hankalinka wajen gane gaskiya, kai riko da gaskiya. To idan ka aka samu wannan sai Allah ya maka tukunci da wata sabuwar shiriya ta musamman. Irin wannan shiriyar ita ce Allah ya ambata a cikin fadansa subhanahu wa ta'ala wallazina hadaw zadahum hudan atahum taqwahum, wanda suke shiriya wanda an samu shiriya wata shiriya ta farko ta biyu sai a musu kyautan shiriya ta uku. Sai Allah ya ce zadahum hudan, sai Allah ya ƙara musu shiriya wa'adahum taqwahum, sai a bayansu tsoron Allah tsoro na musamman. Haka nan Allah ya ce wa yazidu Allahu alladhina hadaw huda, Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiriya a kan shiriyar ta farko. Ashe jama'a sako a nan, duk wanda ya ga hanyar gaskiya ya bi ta, to akwai wata kyauta da Allah zai ƙara masa ta natsuwa da kwanciyar hankali da ta tantancewar zuciya a kan cewa wannan ita ce hanyar shiriya. Amma idan mutum ya mi ya juya baya, to sai Allah ya ƙara sanya shinge da katanga tsakaninsa da fahimtar gaskiya, saboda ya ga hanyar gaskiyan yaƙi mai kauya. Irin wannan shiriyar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ambata a cikin fadansa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah yace shirka gaskiya da haske duka sun zo muku a cikin Qur'ani. Wannan Qur'anin idan aka yi ruku da shi, Allah zai taimake ka ya daura ka akan wani tudu na shiriya, wanda zai samu wannan matsayin sai wanda ya ruko da gaskiyar ta Allah ya aiko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ita. Irin wannan shiriyar jama'a ba za ta tsaya a duniya ba, za ta raka ta har kabarin ta har kiyama, har aljanna sai ta cika. Har aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata 'arrafaha lahum. Idan kace su, Allah ya ce waɗanda suka kafa kace su a fagen fama a wajen tabbata kalmar Allah, falan yudilla a'malahum, Allah ba zai tsufar da ayyukansu ba. Allah ya ce sayahdihim, zai shirya da su. Za a shirya da su bayan sun mutu. Ashe ba shiriyar duniya ba ce, shiriyar a nan a ranar kiyama idan su aka tashi firgice wannan da ake su suna cikin salama da nasara, har ayyukansu na alkhairi su musu jagoranci har su kai su zuwa ga aljanna. Shi ya sa Allah ya ce wa yudkhiluhum aljannata 'arrafaha lahum, an sanar da su yadda za su yi su gane masaukansu da gidajensu na kacika a aljanna. Sun wuta, Allah ya gyare mu. Waɗanda suka bi hanyar shiriya su kuma suka kibi, su ma akwai wata shiriya da za a yi musu, za a ba su wata kyautan shiriya, amma wacce za ta kai su zuwa jahannam. وَحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ bayan tashi alkiyama wadanda suka ga hanyar gaskiya suka kidi sai musu nasibu suka keke sai kasa suka ta ai kana da lokaci har suka bari azali ya zo musu a kan to ranan tashi alkiyama Allah zai bada umurni cewa a tattaro su da su da masu taya su mummunan aiki a tattara su ina su a kai su zuwa jahannam fahduhum Allah ya ce ku shirya da su amma mummunan shiryarwa zuwa ga jahannama Allah ya kare mu abu na ciki da za mu faɗa a kan wannan ayar wallahu ya ji man yashau ila siratin mustaqim shine tunda Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa miƙaƙƙiyar hanya ba ka ganin cewa kada zumci roƙon Allah shari'a kada zumci roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirya da kai shi yasa malamai suka ce roƙon Allah akan shari'a yana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko a nuna maka cewa ga hanyar shari'a ma'ana ta biyu a taimake ka ka haukan tafarkin shari'a mun fahimta na uku taimake ka ka rayu har ƙarshen rayuwanka kana kakkatuwa a kan hanyar shari'a shi ya sa mumine suke addu'a kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ya Allah sarka gami yadda mu bayan shari'a jama'a wallahi al-azim yana da cikin manyan masifu da ake jarraban zukatan mutane a yanzu a rayuwar nan shine zamewa bayan shari'a mutum ya gane gaskiya yana kan hanyar gaskiyar ma sai a jarrabe shi da wani gajimari da wani hadiri da zai haɗu a rayuwarka sai ya zo ya zamiyar da shi mutum ya ce wannan mai girma mulzimci wannan addu'a mulzimci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shari'a shi yasa daga cikin addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina sai ma bawan Allah ka mulzimci wannan addu'ar ke ma bayar Allah ka mulzimci wannan addu'ar annabi kuma kullun yana roƙon Allah ya Allah ka azurta ni da Allahumma inni as'aluka al-huda ina roƙon ka kai mun kyautar shari'a wattuka ta kai mun kyautar koranka wal afafa ta azurta ni da kamewa daga saba maka da kamewa daga zina da albasha wal ghina ya Allah ta azurta ni da wadatar zuci kyauta ce wannan mai tsabi gaske sai daga cikin malaman hadisi al-Imam Tirmidhi da yazo yana magana akan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jama'a ba ku lura yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka al-huda sai ya dunkula lafazin shari'a shari'a a kan ne shari'a a kan Qur'ani shari'a a kan daidai shari'a a kan shari'ar magana shari'ar aiki shari'ar ido shari'ar ji duka shari'a ce wani ya shiryu ta bangaren gani amma bai shiri ba ta bangaren ji saboda yana cin abin da Allah zai so a ji wani ya shiri ta wani bangare amma bai shiri ba ta kasa saboda yana taka inda Allah zai so a taka to manzo Allah ta sanar ce ji as'aluka al-huda ina roƙon shari'a duk wani abin da sunan shi shari'a ne shari'ar gani shari'ar hanci shari'ar hannu shari'ar kaza shari'ar zuci shari'ar sallah shari'ar alkhairi a bayan kasa duk za shi ne ko dukkan shi da shi sannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunƙule ya ce wattuka da tsoro tsoranka tsoranka a wajen mai akwai in ka tabbata sallah ka azurta ni da tsoranka in ina office ka azurta ni da tsoranka in ina cikin iyalai na ka azurta ni da tsoranka in nayi tafiya ka azurta ni da tsoranka wattuka saboda a nuna mana cikin wannan addu'a manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da jikansa Al-Hasan kamar da Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi ne da sanan ya ce da Al-Hasan ka rika yin wannan addu'ar a cikin wucirinka. Wata addu'a, Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barini fi ma a'tayt. Amma an buɗe addu'a ne, Allahumma hdini fi man hadayt wa Allahumma hdina idan jahni. To da yake Al-Hasan ya fito ne daga mafudar haskin alkhairi, alkhairin da ya samo ta ya baza mana a duniya, mu ma mu amfana da wannan alkhairi. Zurriyatun ba'duha min ba'd, Allah ya ji da shi. To me yasa manzo Allah (SAW) ya ce da Al-Hasan ya rika wannan addu'ar? Saboda sanin kimarsa. To shi Al-Hasan din nan yana kan mutane, me yasa ake ce masa ya rika yi? Saboda wancan fassarar ta uku ta ma'anar hidaya tana kan shari'a, a ƙara buɗo maka ƙofofin shari'a, a ƙara bayyano maka shakkun da ta fi nan da nan ka samu ɗaukakuwar daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka jama'a, mu lizimci roƙon Allah shari'a. Kuma kar ka kuskura ka ga wani yana kan bata kai masa dariya. Kar ka ga gulman wani wanda yake yin abin da ba daidai ba, kana kyararsa kana ganin cewa ai su matattu ne sai kana, ai shari'ar da kake kai kuma ba kai ka ba kanka ba. Shari'ar da kake kai ba kai ka ba kanka ba. Saboda haka kar ka aibata wani din ka ga yana cikin abin nan. In ka ga wani yana cikin matsaloli na alaka da Allah da ibada da sauransu, lillahi al'afiya. Ka roƙi Allah salama da afiya, ka roƙe masa shari'a. Wannan shi ne abin da ya kamata. Amma ba ka mai da shi nama a hannun mahaushi, kana yanko shi ta inda ka ga dama. Shi yasa sau da yawa waɗanda suke cin mutuncin wasu ta ɓangaren ayyukan da suke yi na ba daidai ba, gobe jibi sai ka ga an jarrabe su da irin wannan. Sai ka ga an jarrabe su. Saboda haka ka nemi tsarin Allah a kan huta ma aikata mutane a kan abin da suke aikatawa ba daidai ba. Daga cikin fa'idojin wannan ayar, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, fa'ida ta ƙarshe ita ce abinda Allah ne yake bayarwa, ya ce yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarkin da ya so lokacin da ya so. Me kake tunani girman ladan ka ke zama idan ka zama sanadiyyar shiryar wani? Kun fahimta? Shiryan nan da Allah yake bayarwa, a ce Allah ya yi amfani da kai wajen shiryar da wani, wannan babbar ni'ima ce. Sau da aka jama'a a ko anan karfi ƙasa a gwiwa, karfai rowan nasiha da magana a duk inda magana ta za ta yi amfani. Kila kalma ɗaya da za ka yi ta rayuwar wani, wallahi wani zai iya zama yana ɗaya shekara 40 yana taɓa mahalla, amma mutum da tsakon 40 ɗin ka kai ka canza shi. Sau da aka karfai rowa ka faɗa, kai bayani ma'aikatan da suke ƙarƙashin ka musulmai ne, wasu ba musulmai ba wanda suke yi ba daidai ba, ka faɗakar da su. Waɗanda ba musulmai ba wata rana ka ɗan faɗakar da su ga hanyar gaskiya, kana ɗan jinka musu, kila ta sanadin ka ka su samu shari'a. Kuma shari'ar nan za ta iya zuwa daga wajen ƙasar kai, za ta iya zuwa daga wajen wanda bai fi ilimi ba, amma sai taimake ka da taimakon Allah. Ana ba da labari wata rana akwai wani wani bawa wani yaro wanda Allah ya azurta shi bai abin nan bai iya magana saboda kurma ne bebe. To amma iyayensa sun haife shi da shi da 'yan uwansa suna da yawa, shi kadai da ya fito da wannan na ƙasa. To amma mahaifiyarsa ta kyautata tarbiyyarsa, ta taimake shi wajen samun kyakkyawar tarbiyya. to amma mahaifin shi kuma ba yadda yake ko sallah bai suka yi ba bai sallah yaran nan da ya tantasa ya fahimci abin da mahaifinsa yake yi ba daidai ba wata rana sai yanzu ba baki ba bakin da zai isa da magana wata rana sai ya bude qur'ani yaran sai ya buɗo daidai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya buɗo sai ya mika masa ya ce ne sai ya sa masa hannu tunda bai magana a daidai inda Allah yake ba da labarin abinda annabi Ibrahim ya ce ga mahaifinsa ya mahaifina ina jin tsoron azabar Allah ta kama ka ka zama tare da ayarin shaitan a wutar jahannama to mahaifin da ya ga wannan ayar tashi a ran ya fashe da kuka sai ya aje qur'ani ya runguma ɗan nashi daga nan sai masallaci sai ya koma sallah to yanzu da wannan yaron ya ta wulakanta mahaifin ya ta masa kaza ya ta masa kaza ya nuna ai su ne kaza fahimta ta ayar shi ko mahaifin da ya nuna kanji sai ya mai abin nan ba shi ma da ba zai samu ba amma ki tabbatar da cewa shari'a za ta iya zuwa maka cikin da ba ta tunani kar ka raina mabukin shari'a kai kuma kar ka raina damar da za ka samu na security abin da zai taimaki wani babu mamaki wata shawara ko wata nasiha da za ka yi wani ya shiryu kila wannan shawarar da nasihar kai kuma ita ce sanadiyar samun rahamar Allah gobe kiyama ba ta yadda Allah bai kawo ma bawa shari'a mu rike da wata cika mai ban sha'awa ita ma wacce take da alaƙa da shari'a wani yaro yana dan bai fi shekara ba takwas ba zuwa goma amma yana da zuntar zuwa masallaci to akwai makwacin wanda ba ruwan shi da sallaci ma wata rana yaron nan ya fito zai samu masallaci sai karnuka suka biyo shi yaro ya dinga gudu yana kokarin ya tsira da sai daga cikin karnukan nan su kama shi sai ya fada da ne lokacin gidaje a gushe suke babu matsala sai ya fada gidan wani mutum mutumin ya ga shi ya ce kai yaro ya haka da akiban nan ka ka zai ce wallahi masallaci zan je sai karnuka suke biyo ni to rahamar Allah tana zuwa mu bawa sai inda bai tunani da shari'a sai gaci mutumin nan sai ya kama hannun shi ya ce to bari in kai ka masallaci in kama hanya ya kai shi bakin masallaci sai ya tunani sa yanzu yaron nan ya fito ya je masallaci ni kuma yanzu in ga ko shi ni kuma in juya sai ma sai alwala ya shiga masallaci daga nan sai shirya ta samu saboda haka kin karaina kinka a wajen babin nasiha a wajen fadakarwa kar karaina mai yi maka fadakarwa da nasiha babu mamaki wannan ita ce hanyar da za ta cika zuwa ga samun rahamar Allah Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min an-nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka 'aysha qarra wa rizqan darra wa 'amalan barra Allahumma inna na'udhu bika an naqula zuran aw nashaa fujuran bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله تشريع دمو الله تشريع دمو الله تشريع دمو الله تثبت دمو حتى تثبت جكيا الله ترك دم يد زكاة مباين شريع الله ترك دم يد زكاة مباين شريع الله ترك دم يد زكاة مباين شريع Allah ke ruko da hannayen mu zuwa abin da kake so kai da shi Allah ka gabata mana zanubin magana da manya ka ga san mu iyayen mu Instagram Instagram da gaskiya masu rai kuma ta ba mu ikon kyan da mu Allah ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karka rayuwa mu ka tarbe mu a hali mafi kyau Allah ka hada mu gaba da aljanna da dauki Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yi mana dukkan damuwan mu Allah ka kauna da kasar mu lafiya ka amin da mu Allah ka kare mu daga sharrin masharran da zalimin azzalimai da muguntan masu mugunta da ke san masu ke sada kullum masu kullum da tsafin matsafa da bakin masu baki da makircin makirai Allah ka makanta da idanun idanun mugaye a kanmu da mu da 'ya'yanmu da zuri'ar mu da 'yan uwa da abokan arziki gabata ana takabbal minna innaka antal samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim faghfir lana wa li abaina wa jami'il muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.